This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an yi lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Juma'a 28 ga watan Fabrairu na shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Zahra, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai gana da shugaban Amurka Donald Trump yau Juma'a. Jama'iyyar 'yan gabade-gabade na gidi ko Progressive Conservative Party PC ta yi gagarumar nasara a zaben lardin Ontario na kasar Canada. Sannan yau Juma'a 'yan sanda a arewa maso yammacin Pakistan sun ce wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa da bama-bamai yayi sanadin mutuwar mutane akalla 6.
Kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar gwamnatin jihar Filato a Najeriya ta dakatar da hakar ma'adanai a fadin jihar domin dakile matsalar tsaro da kuma kare rayukan jama'a.
Muna samun damuwa a cikin zaman lafiya a kasan Filato wanda ya taba akan ayyukan mining. Kananan yara da ya kamata suna makarantu sai ka gan an kwashe su an kai su suna aiki a cikin wurin.
Sannan za ku ji cewar mahukuntan jihar Difa na jamhuriyar Nijar na ci gaba da daukan matakan magance yaduwar annobar murar tsuntsaye bayan da aka samu bullarta a jihar. Muna tafe da rahoton. Kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafe da shirin dan gari. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai gana da shugaban Amurka Donald Trump yau Juma'a don rattaba hannu kan wata yarjejeniyar muhimman ma'adanai yayin da Ukraine ke faɗi tashin sake samun goyon bayan Amurka wajen yakar mamayar Rasha. Yarjejeniyar ta baiwa Amurka damar maido da wani kaso daga cikin biliyoyin dalolin da ta kashe wajen samar ma Ukraine makaman yaƙi ta wajen wani tsari na sake gina Ukraine mai nasaba da muhimman ma'adanai. Yarjejeniyar ma'adanan da suka cimma kwanan baya za ta buɗe ƙofar ɗumbin ma'adanan Ukraine ga Amurka, to amma ba ta ƙunshi tabbacin goyon bayan Amurka ta fuskar tsaro ba, wanda hakan abin takaici ne ga Ukraine. Jama'iyyar 'yan gabade-gabade na gidi ko Progressive Conservative Party PC ta yi gagarumar nasara a zaben lardin Ontario na kasar Canada, inda ta zama mai rinjaye a karo na uku a jere, wanda ba kasafai hakan kan faru ba, a cewar wani gidan rediyon Canada, wanda hakan ya biyo bayan wani salon yakin neman zaɓe inda aka fai ambaton shugaban Amurka Donald Trump. Shugaban jama'iyyar ta PC Doug Ford ya yi kiran da a gudanar da zaben wuri shekara guda gabanin ainihin lokacin zaben, yana mai dagewa cewa yana buƙatar hurumi mai ƙarfi don yaƙar harajin da Trump ya yi barazanar laftawa. Tun dama Ford mai shekaru 60 yana da rinjaye a zaben majalisar lardin da aka gudanar. Trump dai ya yi barazanar lafta harajin kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin da ke shigowa daga Canada da Mexico. Al'amarin zai yi matukar shafar lardin na Ontario, wanda tungar masana'antu ne. Yau Juma'a, 'yan sanda a arewa maso yammacin Pakistan sun ce wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa da bama-bamai a lokacin sallar azhar a madarasar Darul Ulum Haqqaniya, wadda ke lardin Kaiba Pakhtunkhwa, ya kashe masallata akalla 6 baya ga wasu gummai da ya raunata. Haqqaniya, wadda ke dauke da dubun dubatar dalibai a lardin na Kaiba Pakhtunkhwa, ita ce shiyar madarasai mafi girma kuma mafi tasiri a ilahirin kudancin Asiya. Manyan shugabannin taliban na Afghanistan ma nan suka yi karatu a garin Akura Khattab. Shugaban rukunin madarasan Maulana Hamidul Haq na ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe a wannan harin, kuma ana ganin adadin mamatan ma zai ƙaru a cewar jami'an asibitin wurin.
haka dan Ibrahim Kalmasi Garba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu. A jihar Filato dake tsakiyar Najeriya, gwamnatin jihar ta ce ta dakatar da hakar ma'adanai a fadin jihar saboda dakile matsalar rashin tsaro da kuma kare rayukan jama'a, inda yan bindiga ke kaiwa masu hakar ma'adanan harin. Wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Kun bayan da Najeriya ta samar da dokar da ta baiwa 'yan ƙasa karɓe ayyukan ma'adinai daga turawar mulkin mallaka ne a shekara ta 1970, aka rika samun ayyukan haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba, da ya samar da tarin matsaloli da suka hada da ta'addanci, bautar da ƙananan yara, ta'ammali da miyagun ƙwayoyi, zaizayar ƙasa da sauransu. Gwamnatin jihar ta Filato ta ce ta gano cewa gudanar da ayyukan ma'adinai mara tsari yana haifar da matsaloli da dama a jihar. Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Filato Madam Joyce Ramnap ta ce gwamnatin ta nada kwamiti da zai saita ayyukan ma'adinai a jihar.
Muna samun damuwa a cikin zaman lafiya a kasan Filato wanda ya taba akan ayyukan mining, rashin zaman lafiya. Kananan yara da ya kamata suna makarantu, sai ka gan an kwashe su an kai su suna aiki a cikin wurin, wayansu su ma da yaddan su sai su je wurin, don sun gan an je wurin ana dan ba su dan kananan kudi, sai sun ga cewa ya zama dalilin da ya kamata su bar zuwa makaranta su je wurin. Kuma rayuka dare da rana ana rasa rayuka a wurin nan, kuma yawancin wayannan abubuwan da ke faruwa, mutanen da suke wannan ayyukan mining din wanda ba su da iko, ba ba su iko daga federal government su yi wannan ayyuka ba, sai su wuce inda ya kamata su je. Wani lokaci gidaje yana rushewa domin suna kan tafiya a karkashi inda bai kamata su kai ba a karkashin a cikin kasan. So wannan damuwa ne ya sa shi gwamna ya ce bari a dakatar da ayyukan na mining a Plateau a samu a yi abin da ya kamata.
Shi ma mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan harkokin tsaro Janar Gagjishipi mai ritaya ya ce sun tsara yadda matasa za su rungumi ayyukan noma da sauransu.
Akwai wayansu aikace-aikace da muke so yaran masu koma ta wajen, kaman wayansu su koma wajen gona wanda kuma suna so su koma aikin mining din, su kuma muna so neman hanyar za a koya masu yadda za a yi aikin mining din da cikin ka'ida, kuma muna so mu dauke sunayensu don mu san su waye suke ciki.
Kusan duk fadin jihar Plateau ake wannan aikin ma'adinai, kuna da jami'an da za su dinga bi cikin dajin nan duka su tabbatar da wannan doka da gwamnati ta sa?
Duk muna da su, don kin san akwai yan sanda, akwai sojoji, akwai civil defense, duk ma'aikatan da ke karkashin su, duk muna amfani da su.
Shugaban kungiyar masu ayyukan ma'adinai ta kasa reshen jihar Plateau Evangelist Musa Paul Gindiri ya ce sun goyi bayan matakin da gwamnatin jihar ta dauka don tsabtace sana'ar tasu.
Mun fahimci dalilin da yasa suna daukan wayannan matakai, domin me akwai su bangarori na Plateau yanzu musamman Barkin Ladi da Bokos wanda ba wanda ya isa ya je shiga wannan waje. Ainihin mazaunan wayannan waje an zo an faffare su, sai wayansu wayanda ake da su wai bandits sun zo sun maimaye wannan wajen, to su ma sun shiga aikin mining. To kaga da shike ni da ke da kuma mu sauran yakubai ba ma iya shigan wannan waje mu yi abu ba, kaga inda hukuma su sun zo sun sa hannu kenan a ciki. To bisa ga wannan muna goyon baya.
Bayanai na nuni da cewa ɗaruruwan matasa daga cibiyoyin ilimi ne suka fada aikin haƙar kuza da waɗansu ma'adinan ƙarƙashin ƙasa don tallafa wa rayuwarsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla a gaida Zainab Babaji. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
To Zahara, wata girgizar ƙasa mai ƙarfin 6.1 a ma'auni ta bararraka wajejen Kathmandu na arewacin ƙasar Nepal, a cewar cibiyar kula da girgizar ƙasa da nazari. Girgizar ƙasar ta auku ne a wajejen Bhairab Kunda da ke gundumar Sinhupal Chok ta ƙasar ta Nepal daura da tsaunukan Himalaya daga ɓangaren da ke iyaka da Tibet. Cibiyar binciken yanayin ƙarƙashin ƙasa ta Jamus ta aje girgizar ƙasar a matsayin mai ƙarfin 5.6 a ma'auni da kuma zurfin kilomita 10 a yayin da kuma hukumar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta kiyasta ta a matsayin mai ƙarfin 5.5 a ma'aunin girgiza. Nan take dai babu wani bayani kan adadin barna ko waɗanda abin ya ritsa da su. To a ƙarshe dubun dubatar mutane sun yi tururuwa a birane da garuruwa a fadin ƙasar Girka a yau din nan Juma'a don buƙatar yin adalci a karo na biyu na zagayowar ranar da aka yi hatsarin jirgin ƙasa mafi muni a tarihin ƙasar. Kuma ma'aikata da ke zanga-zanga suka sa jiragen sama kasa tashi tare kuma da hana zirga-zirgar kan ruwa da ta jirgin ƙasa. Mutane 57 ne suka mutu bayan da wani jirgin ƙasa na fasinja cike da ɗalibai ya yi karo da wani jirgin jigila a ranar 28 ga watan Fabrairun shekara ta 2023 a kusa da rafin Tamfi da ke yankin tsakiyar Girkar. Shekaru biyu bayan nan an kasa cike gibin da ya haddasa hatsarin basa ga wani binciken da aka gudanar jiya Alhamis. Har yanzu dai ba a kammala wani bincike na daban da bangaren shari'a ke gudanarwa ba, kuma babu wani da aka dau mataki kansa sanadiyar wannan hatsarin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa, a yayin da aka samu bullar annobar cutar mura tsuntsaye a yankin Difa da ke gabashin ƙasar, mahukuntan jihar na ci gaba da ɗaukar matakan magance yaduwar ta duba da irin illolin da ke tattare da annobar ga lafiyar bil'adama. Haru Sule Rashidu na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Jim kadan bayan tabbatar da samun bazuwar wannan cuta ta mura tsuntsaye a yankin Difa, hukumomin jihar sun dauki kokarin matakai a hukumance musamman wajen yin taka tsantsan tare da hana sayar da tsuntsayen irin su dangin kaji da dai sauransu a cikin kasuwannin jihar ta Difa. Da mahan shigo da su daga wasu kasashe makwabta irin su Najeriya da kasar Chadi, lamarin da ake ganin idan al'umma suka yi biyayya game da wannan mataki a cewar hukumomi, to ba ila shakka za a ci magurin daƙile yaduwar wannan mummunar cutar ta mura tsuntsaye da ke da matukar hatsari ga lafiyar al'umma. Dr. Hamza Aliyu Jibrin, wani ƙwararren likitar lafiyar dabbobi ne a nan jihar Difa, ya yi ƙarin bayani yana mai cewa
mura tsuntsaye kamar da aka sani alloba ce wadda take kama tsuntsaye da na gida da na daji, sai kuma kasance wannan cutar tana kama mutane. Cuta ce mai ba da tsoro kwarai, tunda lalle mun gano cutar a wani unguwa amma har yanzu ba mu tabbatar da cewa wannan unguwar kadai ne a da wannan cutar ba. To saboda haka masu kiwon kaji su kokari kajin nasu su kaurace su don kasu je su tabo wannan cutar, yakin su kuma waɗanda suke ma'amala kamar masu siyowa gaskiya abin da ya dace ma kasuwa tsuntsaye wannan na kaji da zabi da zonre ya kasance vraiment an tsaida ta a wani ɗan lokaci, saboda ba a san da ina kaza ta huto kuma da ba san da za ta tafi ba. Kenan shi kasuwa tsuntsaye ita ce take haddasa ya haɗo wannan cutar akasari.
To sai dai biyo bayan ɗaukar wannan mataki da mahukuntan jihar ta Difa suka yi sakamakon bullowar wannan cuta ta mura tsuntsaye na garzaya kasuwar 'yan kaji mafi girma a nan Difa, inda na taras kasuwar ta rame ba kamar da ta saba ci a kowane mako ba. Malam Awolu Ahmed wani babban ɗan kasuwa ne a nan Difa da ke hada-hadar kasuwancin kaji daga Najeriya zuwa nan jihar Difa ya tsokaci kamar haka.
Gaskiya a matsayinmu yanzu na masu sayar kaji hakan da aka yi abin gaskiya akwai ƙalubale, saboda mutane masu cin abinci a bisa wannan sana'ar da yawa ne, kama da a ce wannan abin a ɗauka mishi mataki an ɗauko kajin a diba a gani a ciki in akwai mara lahiya sai a ware, kuma daga can gurin sayo kajin ma a riga kiyaye kar a so mara lahiya. Amma yanzu an ce a tsaye da sai da kajin nan gaba ɗaya gashi lokacin Ramadan ne, yanzu a ce garin nan girman shi wannan a ce ba za a ci naman kaza ba har a ƙala azumi, abin nan gaskiya bai ba. Ya kamata gwamnati ta diba ta yi wani abu, mu ba mu da wata sana'a sai ita, in kuma abun baiwa sai haka nan su muna wani abu mu kama wata sana'a. Tunda yanzu nan cikin mu kowa da iyali, wani da mace biyu wani mace uku kuma wani in ba sana'a ne bai da wata mahuta.
To sai dai wannan lamarin tuni sa wasu da dama daga cikin masu fashin baki suka fara tofa albarkacin bakin su. Hamadu Haruna dan jarida ne kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullun a nan jihar Difa.
Ita wannan cuta ta mura tsuntsaye cuta ce mai iya rikida ta shiga jikin dan adam, kenan duk da ana son naman ma don a nemi lafiyan jiki dole ne kenan za a goya ma ita wannan dokar da shi governor ya za a goya mata baya. To kuma yau harkan kaji haraka ce wanda mutane da yawa sun dogara da ita, wannan cutar da tazo kenan sana'ar su ta samu nakaso a ciki. Amma dai a bisa takardar da gwamnati ya fuddo babu inda aka rubuta aka ce mutan da aka kashe musu kajin su ko kuma aka kashe musu tsuntsayen su za a biya su wata diya. Amma irin wannan abu in yazo ya samu mutane indai dole ne sai an salwantar da dukiyar su kenan, akwai wani mataki da gwamnati take dauka wanda za ta dan mai gurbin wannan asaran da suka yi.
To sai dai a wata sanarwar karshe jim kadan bayan kammala wani taron gaggawa da mahukuntan jihar ta Difa suka kira a yunkurin su na dakile bazuwar wannan cuta ta mura tsuntsaye a fadin jihar. Sun bayyana cewa sun dauki duk wadansu kokwara matakan da suka dace a hukumance ga wadanda suka bijiga dokokin da aka shimfiɗa. Harusula Rashidu, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
A gaida Harusula Rashidu. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuwa za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka akwai da yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Da dan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Masu sauraron mu, barkamu da warhaka tare da sake sada da ku a daidai wannan lokacin inda zamu gabatar muku da shiri na da dangari. Shirin da dangari shiri ne wanda sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku da shi tare da haɗin gwiwar rediyukan da take kawance da su. A yau Niyaz Musa Azuka na nan Radio Niya FM Benin Kwanne Jamhuriyar Nijar ne zan gabatar muku da wannan shirin, yayin da a yau muka leka a can garin Fari da ke cikin komin ɗin Basaga Departement ɗin Benin Kwanne wanda buka tattauna da hakimin garin na Fari wanda ya soma da gabatar da sunan shi
Musa Salihu siya sunana.
To mun iso a garin ku domin mu je menene tarihin garin, menene tarihin garin Holi?
Tarihin garin Holi kashi biyu yake, akwai kwannawa, akwai gobe, akwai makera. Amma ainihin Holi tanta makera ta ne, kana ji shi wanga ba gobe da zaka sai da aka yaki sai tashi cikudi ba ku ta mu daga mutane shin da din ka adar gare mu sai suka tashi sun gani. To sai ai hakimi cikin cikin makira, ai hakimi cikin wanga, har zaka na ake yanzu gida biyu take. Amma duka abu guda ne haka, an yi almiya an zanya uwa duka gida gida dai ainihi na sarauta Holi gida biyu ne, kuma gidan gabi da kaja gamin da suke babu mai hodi wani holo wali mu wani.
Su wane ne makira?
Makira Alu Soho.
Waɗanda suka hito da wani yanki ne a makira tunda ka ce
to mu dai ga tarihin su suna anka suke su na anka suke makiran nan.
Maraɗa suka isko makiran?
Maraɗa suka isko makiran, amma mazan maraɗi su sun kaske makira da makira makira su anka suke nan. To lokacin tsohon ma kuma ta mun makiran wasu su duk ja da na ainihin su dan abin da kwalli ta yi azama bai ta yi zama ta tashi ta koma zama bai ta yi da ta taso da can ne ce ka wanda bakon nan ne suke su ya suke sun game ka ga na shi zama ga na makira kaje biyu suka taso sun koma can suka zamna ka zama uku suka koma nan kala ga tsakkuwa sun ka zamna nan majiya ta tashe su ruwa na majiya ta tashe su to ta tashe su nan sai mutane sun kwace to shi kakan mu wanda ya hawa yan mu sai ta so kuma da sai shekara 15 shi kadai sai mata ta yi wanda ya hawa yan mu ha shi kadai sai mata ta yi ka kashi kuma ka tarihin gari duk wannan suke ma an karana shi na shugaban garin nan ko ya wuce cikin suna da lalabuwa zuwa ga katan baya ta ba ayin ka ganin kwanin na yawa da wasa wani ke ba ni kuma daga rika masu wata ke ba ko sai ga ka soka tambaye ni ka ji ainihin Holi ta tsaya nan sai sun kuma wani sun ka tazo majalta wa cike su can gaba sun ka zauna amma kowa tsinkan wani sun ka taro sun ka taro sun ka taro sun ka sai an kai allo ba tarshen lahiya ganna shi hodi tsohon mu na hada mace abinda sun ka zan babu latti 17 sun ka zan babu ka san da jahilciya ga mu ne ga bai karbe mu ba ku tashi mu kuma inda mai da ga shi makiri san ka tuwan ka suke nan kana ji ka shi sai hurta tsaya ga ta har yanzu kuma nan na makira mu sarau da hakimin da an karda an ce mun an yi gida shugabana an yi idada shugaban shugabana an yi hurai shugabana kana sawari na a hwala na da hakimi an yi ankai shugabana a hwan da bar mu bizu shi au ubana kana ji Alhaji Hussein Haruna kaji hakimi hudu suwa Canada sai wanga mun da su
shi ku yaya ne an kai aka zo aka nemi wannan yanki aka kafa shi
turda kasan tete mota tete duniya na kasan mutun in a lokacin duniya ta abaga ko kada kwani kaga kwanan nan ba ta maka ka hitowa ka in ka da mutane daga hulɗa da kai sai su biyo ka ayawa da canje ke ya wadata sai mu kuma inda wani ha abin shi sai ga yayawanta haka na abin yake ga nasu tarihi suka na wayi madada kakannin hasun kai kakannin duk na san wannan na iske su a kuta mu tai gawa da can wuri kaza kai wani ya samu dajin noma a kai wani tabarkal da inda wani yake kai wani ya wadata dai sai ga mutane to san dogon ce tunga tantaya mutane ta kai gida biyar ko gida goma har zuwa gida goma sha biyar minan ga in ga halimi suka fada shugaba ai musa hake musu ko to haka na tarihin sarauta sheke
ta karfi yasa aka sama garin suna fari
farin dutsen can kwalkwali na tasha nan da kai ta garin kari ka kinka ne shine an farin dutsen fari kai ai ga dokin ne ke wani mu amma shi da shike fari nan an kawo zama wannan bakon da ta so ya shike boki garin kowa tsin kan dutsen duk karkara guda ta hakan kusa da kusa ta ga sai dutsen fari duci na kwalkwali na duk sama ne babu wani abu ban da kwalkwalin yanzu ka taka hattan dagari sama ka daki shi duci ne yanzu ka yan kace amma ya kasun ka hayo nan nan na shi gogan gaba lace shi nan nan da ka tausa su shi mai shi su ka tsawa tsawa su shi gari ya kanga sai shi mai suwa ba illa ce amma shi ko makira maza zaina da tare shi amma sai zan ki shi ma kimanin shi asiri sai shi shewa shi ba wallatan duk inda sun ka zamna har yanzu akwai zuri'a sai nan cikin garin ga tarin yanzu ba cikin zuri'a tan tashi su a hakimai na hilla ne
shi gogan
zuri'a ta tana cikin gari ta gari ga yana mu tare muke muku fata ka tanga guda ta raba mu
wata jarum ta gare shi sosai kin
za kware ku kana mu ga hudun wayan mu ba zarumi na ban zarumi na mayaki na har yanzu akwai zuri'a ta tana cikin garin ga namu lokacin da duk inda kakan sun ka gusa shi tare shi duk sun gusa tare shi yanzu shi a hakimai na hilla zuri'a shi yayi da sun yi jikokin sai andu jikokin sai ma bara ma an kasa ji kashi jika shi sarauta ta hilla ta sarkin fulani islam ga ba sarkin fulani ba da saka garin da ya nada shi koma ta tare na maka jiddum tun ga uwaye musan kace lokacin in lahuwa da matsala ana lahu ko wannan awaki ai na raƙuma ai na shanu to shi in yazo amsa da kasan shi lahu fulani bai da matsala saboda wace suke to ko izu daji samu lahun na hilla ne iska an daka inda namu mu aihi shi karanta bai lahun gidan kuma tun da dabba kana wata kalan ku shi ka in ya fada masa dauki kudi shi bashi shi ku daga bayan sai sauna abu sai a bashi kudi mai sama kudin shi shi ba namu hakimi ko mu hakimi ko an sarki to amsa lahu au dan kai ba kai an tarihi je ga ubana kuma suka ce muna lokacin da aka yakin nan in mayaka sun ka taho magari ko ba sai ana cewa yankin nafin ba to kuma irin shi ne an ka ce yau muna son mu zo gari kaza mu ci garin nan to duka ne mu sun ce bacci a garin kai
ga lokacin nan
bacci a gari kai yanzu kan zamani ya lalace yanzu kan shi amma duka iske ga daki an ka ce ba in kai an ce bara ita bara ya gata kaga do hakimin ka an ce daga a ce alhurma magaji amma duk hakin ka an dada hor ko an dada shi barayana ka ta mu sarauta barayata mu ka daki gidan sarki
ni a kunshi cikin baraya kenan
kada da barzabobi wanda ga mutanen da kai awo su a kunshi cikin su kan bakin kwatancin da uwa mun kan kike nan dan sun yi lokacin sun kace mun da akwai ma in aka ce hadda huta ci an kace har huta cikin gari gobara za a sun kace akwai wasu layin da idan ka zo cikin hutattun an ka kada to ko washi zaman shi mutuwa za ta yi ni ma na iske shiga ubana wannan kokon na wata martaba ta layin huta kamar aka ce huta ta kama cikin ta gobara haka to da sun ka zo an kada kokon cikin gobarar tan ta tashi huta ta mutu
kuma kaga haka
ni na gani da wayo nan an kana ga wanga ba dai ba bui ba ga obana na kokon shi hanga tarihi ba sai Allah ko sai dai magana kuma iske wa mun san yi sun bar shi nan kakanna mu sun yi sun bar shi nan aka ga dakin wa shike ko ya wani abu sai mu ko mun gyara shi wani mun kaskawa mu surayi
baraye hakimi kenan
baraye hakimi wali
mutanen fa wace kabila ce
akwai kwannawa akwai gobara gobara ya rinka ga su da tsayi gida biyar da shidda kwanna su da tar da goma to duka dai kasan dai duka dai ganin abin shi ka te guda dai guda ta dai lalle ba an can akwai zaukaki wanda suka zaka ba ma wai mali kakannin kamar ka kariya sha maka sai ka zo ka zama cikin shi kana nan kai aure har kai dan kashi aure har miya sai ka nan kanan garin kenan amma dai ainihin su dai gobirawa na da kwanna babu buru cikin su babu abin ga cikin su sai dai balacin hada maka ainihin balacin hada maka gogan shine addatan gari a dai ko zaka dai nan su dai an su an ka iske tare wadanga mutane
to garin ya kai kamar shekara nawa da kafa
to yanzu anan kuma kwatamci 300 mun kai kwatamci dan ko ba rawa ne haka kamar sa kuka saka ya tambaye mun ka ce mai yau yanzu ga gari 300 mun kai kwatamci
shekara
300 mun kai kwatamci tunda dai ka san da inda ka san an ka ce kakan ubanka yayi ubanka yayi shi ma hagga ubanka yayi hagga diya ne jiji kokin shi ai ka san ko lokaci ya dai
masu sauraron mu duka a nan muka karshen wannan shiri na da dangare wanda Niyas Ban Musa Azika na Radio Niya FM Binnan Kwanni na gabatar muku da shi sai kuma wani karo idan mai duka ya kai mu
da dangare shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyo da muke hulɗa da su
Toma Dalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa. Suka ce salam fatan alheri VOA Hausa. Samun rarrabuwar kawunan jama'a a game da ganin jinjirin wata. Lamarin da ke sanyawa ba a fara azumi tare. Muna addu'ar Allah ya kawo fahimtar juna a tsakanin al'umma baki ɗaya. Wannan kuma sakon ya fito daga Sunusu Madatta da Magaram. Yace salam VOA. Yayin da ya rage ɗan sa'o'i kalilan mu fara gudanar da ibadar azumin watan Ramadana da ikon Allah. Muna kira ga al'umma musamman ƴan uwanmu matasa da galibi wasunsu ke yi wa ibada rukan su kai na kashi. Da ya kamata mu jajirce wajen rubanya ayyuka na alheri, mu kuma guje ma na badala, domin an ce duk wanda ke aikata alheri ya sani. Haka ma aka san sa. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai gana da shugaban Amurka Donald Trump yau Juma'a don rattaba hannu kan wata yarjejeniyar muhimman ma'adanai yayin da Ukraine ke faɗi tashin sake samun goyon bayan Amurka wajen yakar mamayar Rasha. Yarjejeniyar ta baiwa Amurka damar maido da wani kaso daga cikin biliyoyin dalolin da ta kashe wajen samar ma Ukraine makaman yaƙi ta wajen wani tsari na sake gina Ukraine mai nasaba da muhimman ma'adanan Ukraine. Jama'iyyar 'yan gabade-gabade na gidi ko Progressive Conservative Party PC ta yi gagarumar nasara a zaben lardin Ontario na ƙasar Canada, inda ta zama mai rinjaye a karo na uku a jere wanda ba kasafai hakan kan faru ba, a cewar wani gidan rediyon Canada, wanda hakan ya biyo bayan wani salon yakin neman zaɓe inda aka fai ambaton shugaban Amurka Donald Trump. Shugaban jam'iyyar ta PC Doug Ford ya yi kiran da a gudanar da zaben wuri shekara guda gabanin ainihin lokacin zaben, yana mai dagewa cewa yana buƙatar hurumi mai ƙarfi don yakar harajin da Trump ya yi barazanar laftawa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Fiona wa Mike Mandudu da ta bada umarni da ma injiniyan na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC na ke muku fatan alheri sai anjima ku.